بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 22 ga watan Rabiul Awwal hijra annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 2 ga watan January shekarar miladiya ta 2016 wannan shine cassette na 42 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida as-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafar Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبن جيجي جنعيش دقافرة لتافة اقتداء الصراط المستقيم ينا تتونا واني قمد مسألة من مهم منشي أتكين أكيد المسلمي يتكي مسألة الولاء والبراء ابن تيمية ينا وقرن تنتن شمان بياني دقسكين القرآني دسنة إنغان تتشيا دمغنغنم مغبا تما لمن فرقو تندق تابعي tun daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi ba su da kyautatawa dangane da haramcin koyi da kafirai da haramcin bin tunani da tafarki da al'adu da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne tsantsagare su koko kafirai ne masu littafi irin Yahud da Nasara babu shakka Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da wannan mas'ala Allah ya saka mushi da alkhairi a cikin karatun da muke ta yi yana tattauna mana dangane da ainihin mas'alar da yayi magana akai cewa daga cikin ababan da suke zama rassa akan koyi da kafirai mun ji cewa akwai hani game da koyi da shedanu sannan kuma akwai hani game da koyi da kauyawa waɗanda suke kauyawa munafikai irin munafikan da suka rayu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kauyawa waɗanda suke ba sa kan tafarkin addini ba sa kan tafarkin ilimi na gaskiya anan ne yake ta dabdala yana ƙara bayani akan cewa ba wai asali kauyanci shine abin suka ba kamar yadda ba birnanci ne abin yabo ba amma saboda kasancewa kauye wuri ne da ake zaton samun naƙasa a addini da wayewar kai ta rayuwa birni kuma wuri ne da ake tsammanin samun ci gaba a wayewar kai ta addini ta rayuwa wannan shine dalilin da yasa aka samu nassoshi suka zo ko dai a dunkule ko kuma suna bayanai akan mas'ala game da hani da koyi da ainihin kauyanci din Allah ubangiji ya tsare mu zamu tashi a inda yake cewa thumma lafdul a'rabi huwa fil asli ismul libadiyatil arab sannan ka sani da cewa ya kai mai karatu lafazin al a'rab wanda yazo a cikin alqur'ani الأعراب أشد كفرا ونفاقا لكم من الأعراب دمك من تنسو يتشي أسلي سونا ونكويني سونا كويني عند لا ربا واسكي فإن كل أمة لها حاضرة وبادية قوة الأمة ذاك أتكين تاريه انت تنا دقرن ديك شيني برننت حاضرة وبادية tana kuma da garin da yake shine kauyenta asalinta kamar yanzu misali anan Zaria sai kaje an ce zazzau asali daga Turunku a Kano a ce asalin Kano daga Madobi ko Sokoto daga Alkalawa ire-iren waɗannan ana samu su game da tarihin birane ko manyan alƙaryu cewa daga wani dan kauye ne suka fara har suka zama birni yace to wani dan kauye ne inda Larabawa suke asalin su shine al-A'rab وقيا وفبادية العربي الأعراب قوي اللاربا واشيني أعراب ويقال كما أنا تشيوا إن بادية الرومي الأرمن ونحوهم ونقوي دائكتم الأرمن أكتشيني أصلا قويا روماوا وبادية الفرسي قويا فارسا وكما الأكراد شيني قويا أكراد ونحوهم دائرة إيران وأنن قويكا وبادية التركي التتار قويا تركا وكما شيني kasattata hada wallahu a'lam huwa al-asl yace wannan dai ai shine asali amma dai Allah ya fi sanin gaskiya ma'ana labarai ne waɗanda suke ba su da wani wato asali wanda za a dogara da shi ala wajhil yaqin a fada kai tsaye a ce haka yake amma dai labarai ne da ana jin su kuma sun baza gari wa in kana qad yaqau fihi ziyadatun wa nuqsan ko da yake ana iya samun ƙari ko rage a cikin sunaye ko yanayin wuraren wa tahqiqu mala yace yadda dai al'amari yake an tantance magana shine anna sa'ira sukkanil bawadi lahum hukumul a'rab shine sauran mutanen da ke zaune a ƙauyuka waɗanda ba larabawa ba to su ma suna da hukuncin larabawa na ƙauye sawa'un dakhalu fi labzil a'rabi aw lam yadkhulu daidai wa daida shin su ma a'rab din ne mutanen ƙauye ne larabawa ko ku mutanen ƙauye ne wasu ƙabilu su ma dai sun shiga cikin hukuncin mutanen ƙauye fa hadhal aslu yujibu an yakuna jinsal hadirati afdalu min jinsil badiya kaga wannan ka'ida ita ce ta sanya ya zama wato jinsin birni garin da yake an kira shi da suna birni ya cancanci sunan birni to yafi alheri fiye da garin da yake an kira shi da sunan ƙauye kuma ya cancanci zama ƙauye wa in kana ba'du a ayanil badiya duk da yake a iya samun ɗaiɗaiwan mutanen ƙauye afdalu min aktharil hadirati masalan sufi ɗaiɗaiwan mutanen birni da yawa alheri amma an aje ƙauye a gefe aka aje birni a gefe to birni yafi ƙauye kamar yadda in an aje tawagar maza a gefe tawagar mata a gefe to tawagar maza na gaba da tawagar mata amma ta yi a samu ɗaiɗaiwan mata da suka fi ɗaiɗaiwan maza falala ana iya samu haka cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wannan hukunci ne na jinsi gaba daya jinsin maza yafi jinsin mata amma wannan bai nufin ba za a iya samun wata mace kwaya daya tafi wani namiji kwaya daya ko maza da yawa ba to haka jinsin birni yafi jinsin ƙauye wannan bai nufin ba za a samu wani mutum a ƙauye yafi wani mutum a birni ba haka jinsin larabawa yafi jinsin waɗanda ba larabawa ba wannan kuma bai nufin ba za a samu ɗaiɗaiwan mutane a cikin jinsin da ba larabawa ba sufi wasu ɗaiɗaiwan mutane a cikin jinsin laraba ina fata mun gane wannan jama'a kamar yadda jinsin zamanin da ya fi jinsin zamanin yanzu falala wannan kuma bai nufin ba za a iya samun wani mutum kwaya ɗaya a yanzu ya fi wani mutum kwaya ɗaya a zamanin da ya wuce falala ba ina fata dan mun gane jama'a to sai yake cewa wa yaqtadi anna man farada bihil badiya an jami'i jinsil hadira yace wannan man farada bihi ahlul badiya anaku to anan babu wannan ahlin wannan yana hukunta cewa abinda mutanen ƙauye suka kadaita da shi an jami'i jinsil hadira ya zama sun kadaita da shi babu wani dan birni dake aikatawa a'ani fi zamanis salafi min at-tabi'ina min sahabati wat-tabi'i ina nufin tun zamanin magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai fa huwa naqisun an fadlil hadira ya zama yana tawaya bai kai falalar birni ba au makruhin kuma a ce abin kyama ne abin da yake cewa tun a farkon zamani din ma sanda sahabbai suke duniya da tabi'ai an aka samu wani hali ko wata dabi'a ko wata al'ada wadda a ƙauye kadai ake yin ta a birni ba a yin ta ko to wannan irin dabi'a ko al'ada kasancewar ta ba a yin ta sai a ƙauye alama cewa akan cewa ba abin kirki bane za ta iya zama alal aƙalli abu ne na ƙasashe ko kuma ma makruhi domin a nan duk sanda ka yi wannan ya zama kana koyi ne da mutanen ƙauye kenan ina fata mun fahimci wannan jama'a fa iza waqa'a at-tashabbuhu bihim ce in aka samu kamantakekeniya da mutanen ƙauye fi ma laysa min fi'il hadirati al-muhajiri a cikin abin da ba aikin yan birni ne mutanen ƙaura wanda suke rayuwa a birni kamar Madina ba kana zalika imma makruha to wannan ya zama alal aqal ko dai a ce makruhi ne au mufdiyan ila makruhin ko abinda zai jawo a aikata makruhi wa haka zal arab to haka nan ma larabawa wal ajam da kuma ajamawa ma'ana duk abinda ya zama al'adar da ba ta larabawa bace ajamawa ne zuriyar suke yin ta to wani larabawa suka kwaikwaye su to aqalla zai zama makruhi ko kuma mufdiyan ila al makruh idan aka samu wata dabi'a abinda ake nufi jama'a wata al'ada ta magana ko ta sutura ko ta yanayin zamantakewa ko ta biki ko ta tunani ya zama tsariyan al'ada ɗan ƙauye ne. Ni ba zan iya tana mai yanzu al'ada wadda za a ce ɗan ƙauye kaɗai suke ta ba. Masha Allah, ku taya mun tunawa ko kai ko Malam Salih. Ina so na buga misali ne. Me al'adar da misali yanzu za a ce ɗan ƙauye ne kaɗai suke yin ta. Misali, mu ɗauka kaman bikin kaciya. Kana a ƙauye yanzu a mai yara kaciya sai an tara jama'a, an zo da wanzamai da masu kiɗa, dangi sun haɗu, a fito da su a musu tsirara, ana ta kiɗa mata suna rawa. Da a ƙauye har yanzu ana yi ko sai da talauci ya hana. To kaga wannan al'adar na jin abu ni ba a yin ta gaba ɗaya. Warai kuwa. Da haka ake kaciya a ƙauye. Buki ne mai zaman kanshi. Sai an tara duka dangi. Danginka za su taru gaba ɗaya, iyayenka da kakanninka, iyayen yaro da kakannin shi za su taru gaba ɗaya, a tattara yara da yawa. Za a zo da sassafe irin yanzu lokacin sanyi a musu tsirara. A musu wani wanka, wanzami ne zai musu wannan wankan, ko da ruwan magani ne wallahu a'lam. Sannan a zo a yanke musu loɓa, ai ta rawa ana murna, ana daka kumba da abin nan da fara. To wannan al'ada ina jin dai a birni kwata-kwata ba a yi ta. Da kaji har kaji da zabi da awaki ake yankawa. To yanzu wannan bikin jama'a bikin ƙauye ne. Suma ina jin yanzu sun daina saboda wayewa kan izala da kuma economical recession wanda ya shafi kowa. Wannan tattali dan ba ƙaramin kuɗi ake kashewa ba. Akwai wanda yake shiga salafiya ma saboda tattali. Akwai wanda haka anan tudun wada aka mai haihuwa saboda bai da kuɗin da za a yi suna, yace kawai shi ya zama ɗan salafiya. Kuma nan da rika ne ba, ce wallahi, ce mata wallahi shi ɗan salafiya ne. Shi ba ma izala ya tsaya ba, kawai duka gaba ɗaya ya shige can ciki, izala plus ya shiga. To akwai irin wannan. Na'am. Okay. Ware ku ana yin haka. Ta'awun din ne amma sura ce ta al'ada. Kamar yadda biki yake. Ai kaga ko a ƙauyen ana biki, mutane suna kawo gudumawa. Bayan yadda ƴan birni mu in mun je biki kawai sai dai kowa ya ce tashi ba. Ko yanzu kana da ƴan uwa kana birni din ma in za ka yi biki. Ni na san in za su taho daga ƙauye wasu har itacen da za a yi abinci suna kawowa. Za su zo da gari, za su zo da kaji. Kaga har yanzu ƴan ƙauye suna yin wannan, suna da wannan karamcin. Amma mu ƴan birni kowa ba shi biki farar rigar shi kawai zai saka ya je ya ci ya tashi shikenan. Allah shi kyauta. Fa innal ladhi alayhi ahlus sunnati wal jama'a i'tiqadu anna jinsal arabi afdalu min jinsil ajam, yace abinda ahlus sunna wal jama'a suke akai na aqida shine suna kudurce cewa jinsin larabawa yafi jinsin da ba larabawa ba falala. Ibraniyyihim wa siryaniyyihim wa rumiyyihim wa faransiyyihim wa ghairi, yace gabaki ɗayan jinsin waɗanda ba larabawa ba ka ɗauka tun daga Ibraniyawa. Ibraniyawa sune banu Isra'ila, waɗannan Jews kenan, waɗannan mutanen da suke Allah ya la'anci su saboda barnarsu, waɗanda suke sun zama ƴan ta'adda a duniyan nan, yanzu suke duwan ta'addanci da kuka sani jama'a, na zalunci da kawo munanan al'adu da ɗabi'u da halasta haram da kwace garuruwan mutane da hada fada a tsakankanin mutane, wannan duk aikin Yahudi ne. To su yake cewa al-Ibraniyun was-Saryaniyun da kuma ainihin ƴan Saryaniya. Saryaniyun sune masu harshen Saryaniyanci wanda ya daga cikin harsuna wanda a yanzu babu masu magana da su, ya daga cikin al-lughat al-mayyita, yanzu babu sauran shi. Galibin su mutanen kasar ainihin Asiya ne mai nisa. Saryan irin tun daga kan kasashen gabashin Turai a yanzu zuwa cikin Asiya mai nisa sune Saryaniyun, kabilu ne daban-daban. Wa rumiyyu da kuma Bature, Rumiya, Rumawa asali sune Turawa, mutanen yammacin duniya da kuma ragowar su ko jinsin su waɗanda suka mallake wasu ƙasashe a gabashin duniya, irin Turkiya, irin ƙasashen da suke waɗannan ƙasashe masu sanyi ƙwarai ɗin nan su Ukraine da Poland da Czech Republic da Russia, duk waɗannan galibin su asali Rumawa ne. amma da asalin kasar sa ita ce Italiya. To akwai lokutan da suka yi ta mulkin mallaka da zalunci da kwace kasashen mutane da suka mamaye waɗannan wurare. Suna yake ce ma Turawa da duk jinsin su wa wa fursiyuhum ko da kuma ba farishan cikin su. Farisawa sune asali mutanen Iran, Iraki da Bahrain da mutanen Khurasana da mutanen waɗannan yankuna sune asali yake ce ma Farisa. To wa ghairihim da ma wasu su kaman mu kenan mutanen Afirka baƙaƙen fata da mutanen Afirka waɗanda suke buzaye da mutanen Afirka waɗanda suke sawahili ga su nan kala daban-daban. Ma'ana duk wani jinsi wanda ba Larabawa ba. To Larabawa na gaba da su a falala. Wa anna Quraishan kuma a cikin aqida Ahlus Sunna Quraishawa afdalul Arabi sun fi sauran Larabawa falala. Wa anna bani Hashimin afdalul Quraishin a cikin Quraishi kuma Banu Hashimin wato dangin su Annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sun fi sauran Quraishawa falala, sun fi Banu Adiyyin, sun fi Banu Tay, sun fi Banu Makhzuma da Banu Umayya. Waɗannan sa daga cikin manyan butun da ƙabilu na ainihin Larabawa waɗanda suke Quraishawa ne, ƴan Makka ne. To a cikin su ma Banu Hashimin dangin su Annabi sallallahu alaihi wasallama to a cikin aqidan musulmai sun fi waɗancan falala. Wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin aqidan mu ta Ahlus Sunna shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama afdalu bani Hashim shi kuma yafi sauran dukkan Banu Hashim falala. Fa huwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi nafsan yafi dukkanin halittu falala a matsayin shi na halitta Allah. Wa afdaluhum nasaban kuma yafi dukkanin halittun Allah falala ta wajen dangantakar jininsa. Shi yafi kowa falala, danginsa sun fi dangin kowa falala, kabilarsa sun fi kabilar kowa falala, garinsu yafi garinsu kowa falala, yarensu yafi yarensu kowa falala. Haka dai falala kan falala sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula. Wannan jama'a aqida ce ba yake fada. Wa laysa fadlul arabi thumma quraishin thumma bani hashim limujarradi kaunin nabiy sallallahu alaihi wa sallam minhum. Falalal larabawa da falalal quraishawa da darajar banu hashim ba wai ta zakke musu ne saboda zuwan annabi kadai ba, ba wai zuwan annabi ne cikin su kadai ya kawo musu falalawa. Dama can suna da falalarsu, zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kara musu wata karin falala ne. Ina fatan fahimci wannan. Ba kamar yadda misali yanzu za a iya samun wani gida na talakawa ko waɗanda ba ƴan birni ba, ba su da ilimi, ba su da wata falala, ana nan bayan shekaru sai su haifi wani ɗa a cikin wannan dangin, sai ya samu wani mukami na ilimi ko na sarauta ko na dukiya, wannan mukamin da sarautar sai ya bai wa dangin shi wata falala ko. To kaga su sun samu falalarsu ne kawai sakamakon wannan da ya yi fice a cikinsu. Amma akwai waɗanda za su zama su suna da falala dama ta arziki. Misali yanzu ka ɗauki Alasawa da ake cewa a Kano, dole ta so yanzu a cikin su yi kuɗi ba shi ya kawo musu falala ba, ya tarar da arziki a gidan. Hakan ka ɗauki gidan sarauta irin na sarautun gargajiya, dole ta so a ciki ya zama sarki, dama ya tarar da falala a gidan ta sarauta. To haka dai, haka dai ba irin ƴaƴan talakawa waɗanda kawai dare a tsaka alamar tashin alkiyama kawai sai a waye gari ya zama wata tsiya ba, ta malanta ko ta ilimi ko ta sarauta ko ta dukiya ko arziki. To kaga wannan yanzu shi ya samar da wata falala a cikin danginsa. Falala ta fara ne daga faruwar samun darajar da yake. To a wajen Quraishu al'amarin ya wuce nan, dama suna da falalarsu. Haka a wajen Banu Hashim, haka a wajen Larabawa, ba wai limujarradi kaunin nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum wa in kana hadha min al-fadli, duk da yake wannan fa shine asalin falalar, balhum fi anfusihim afdalu, dama can a cikin su kansu suna da falala. Wa bidhalika yathbutu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu afdalu nafsan wa nasaban. Kaga wannan shike tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mafi falala a cikin dangantakarsa, mafi falala a cikin rayuwarsa. Wa illa lazima ad-dawr, da ba haka ba ko to abin zai zama yana ta kewaya kewaya ne akan kawai tsakankanin masu falala kadai banda kabilun. Wali hadha zakara Abu Muhammad Harb ibn Ismail al-Kirmani sahibu al-Imam Ahmad
fi wasfihi lis-sunnati allati qala fiha, dan haka ne aka samu malam Harbu dan Isma'ila al-Kirmani ya ambata a cikin wanda yake dalibin Imam Ahmad ne, ya ambata a cikin siffanta sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi. Ga littafin da yake ishara anan zuwa gare shi, littafin Mu'taqadu Ahli Sunnati wal Jama'a kama naqalahu al-Imam Harb ibn Isma'il al-Kirmani. Wannan wani ɗaya ne daga cikin ɗaliban Imam Ahmad na ƙarke-ƙarke waɗanda suka koyi karatu a wajen Imam Ahmad bayan mihna, bayan ma an wato hana shi karantawa, an yi fitinan nan, an dawo daga baya, an yanta shi akan ya ci gaba da, an saka mishi mara ya ci gaba da karantawa. A lokacin Harb ibn Isma'il al-Kirmani ya karatu a gun Imam Ahmad, to ya naqalto a cikin wannan littafi bayanai game da aqida ta ainihin salaf, kamar yadda ya koye ta a gun su Imam Ahmad da su Ishaq dan Rahuwai da dan Rawiya da makamantansu. Wannan tahqiqi ne na Ustadu Dr. Suleiman Ibn Muhammad Ad-Dubayji, bugun maktabatu Darul Minhaj, masu buga littafai da irin wannan kima kamar yadda ka sani. Baya daga cikin wato silsila na manshurat din su, wannan shine na 138. Littafin da ya bace ba a same shi ba, daga baya aka samu nuska aka buga. Aqida ce tsantsaguranta jama'a, ya daga cikin tafi masu matukar dadin karatu a aqidance da kuma kasancewar shi tunna karni na biyu ne, Harb ibn Isma'il al-Kirmani, Allah ya gafarta mai. To a farkon littafin ya ambaci wannan magana da Ibn Taymiyyah zai kawo, sai kuma ya tafi can karke anan gashi daga shafi na 84 inda yake magana, magana da Imam Ahmad zai kawo mana a matsayin dalili akan cewa wannan aqida ce a gun malaman farko tun farkon musulunci. Aqida mene? Yadda da cewa Larabawa sun fi sauran kabilu falala, a cikin Larabawa Quraishi sun fi sauran Larabawa, a cikin Quraishi Banu Hashim sun fi sauran Quraishawa, a cikin Banu Hashim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa. Ina fata mun gane wannan. Shine yace hadha mazhabu a'immati al-ilmi, malam Harb dan Isma'il al-Kirmani yace wannan shine mazhabin limaman ilimi, wa ashabil asari da kuma malaman hadisi, wa ahli sunnati da malaman sunna, al-ma'rufin biha wadanda aka san su akan sunna, al-muqtada bihim fiha wadanda ake koyi da su akan sunna, wa adraktu man adraktu min ulama'i al-Iraq, min ulama'i ahli al-Iraq, yace kuma na riski wadanda na riska daga cikin malaman kasar Iraq, wal Hijazi wash Shami, da kasar Hijaz Makka da Madina kenan, wash Shami da kasar Sham, wa ghairihim da ma wasu malamai, alaiha akan wannan aqida na riski su. Faman khalafa shay'an min hadhihi al-madhahib, wanda dai ya saba ma abubuwan da za a faɗa daga cikin wadannan tafarki, aw ta'ana fiha ko ya soki wani abu daga cikin waɗannan tafarki da za a ambata, aw aba qa'ilaha ko ya aibata mai fadan ire-iren waɗannan maganganu, in ka aibata mai cewa Qur'ani zancan Allah ne, ko Allah yana sama, ko ka tuhumi masu cewa Allah yana da hannu, ko ka kiyada da mazhabin masu cewa ilimi ainihin wato imani magana ce da aiki yana karuwa yana raguwa, ire-iren waɗannan maganganun aqida waɗanda ya ambata a ciki, yace duk wanda ya haka fa huwa mubtadi'un, dan bid'a ne, kharijun anil min aljama'a, ya fita daga tarin al'umma musulmai, za'ilun ya zame an manhajus sunna, daga tafarkin sunna, wa sabilil haqq ya zame daga tafarkin gaskiya, wa huwa mazhabu ahmada, wannan abin da zan ambata shine mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, da Ishaq dan Ibrahim dan Makhlad shine Ishaq dan Rawayhi din, sai kuma wa Abdullah ibn Zubair al-Humaidi, da kuma al-Imam al-Humaidi, wa Sa'id ibn Mansur, da al-Imam Sa'id ibn Mansur sahibu sunan, wa ghairihim da wasunsu, mimman jalasna daga cikin malaman da muka zauna da su, Musa Harb kenan, wa akhadna anhumul ilma kuma muka koyi ilimi a hannunsu, wa kana min qawlihim daga cikin abin da suke faɗa, innal imana qawlun wa amalun wa niyyatun, ce imani magana ce da aiki da kuma niyya ta ainihin aiki da imani, wa saqa kalaman tawilan, Harb ya kawo zance mai tsawo, ila an qala har zuwa inda yake cewa, wa na'rifu lil arabi haqqaha, kuma mun san darajar Larabawa, mun yadda da Larabawa suna da daraja, wa fadlaha mun yadda Larabawa suna da falala, wa sabiqataha mun yadda larabawa sun shiga gaba sun riga kowa a wannan addini wa nuhibbuhum kuma muna kaunar larabawa jama'a duk wannan akida ce fa akida ce irin ta su Imam Ahmad yadda da larabawa suna da falala yadda da larabawa sun riga yi kowa yadda da cewa larabawa suna da haƙƙi akan sauran al'umma da kuma kaunar larabawa yanzu ku ruwa jama'a ku yadda aka raba mutane da wannan akida har ma ana ganin wanda ma yake yin abu irin na larabawa to ba kauye ne akwai wanda yake gane in ka saka dan igar nan larabawa kai ba kauye ne in ka saka jallabiya kai ba kauye ne in aka ji kai maganar larabawa kai ba kauye ne wannan jama'a duka yahudanci ne ya shigo cikin mutane wa hum la yash'uru abin takeici su kansu larabawan a wannan zamanin da muke rayuwa an yaki tunaninsu an kyamatar da su kan kansu an kyamatar da su yaransu an kyamatar da su tarihinsu da addininsu da sakafarsu komai na wasansu suke hange suna hangen yare da al'adu da ci gaba da tunani irin na wasansu wasansu kuma kafirai makiya addinin musulunci kaga wannan jama'a ba karamar ja'iba bace ubangiji Allah ya tsare mu a takeice yake cewa li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna fadan wannan ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun kaunan larabawa yace imani ce kuma kyamarsu munafinci ne sai dai wannan hadisi bai inganta ba jama'a zamu zo mu ji lafuzza da dama da suka zo na ire-iren waɗannan hadisai gabaki ɗayan su shi ma ibn timiya zai zo ya ambaci cewa duk waɗannan hadisai suna da ainihin rauni malam muhammad nasiruddin al-albani a cikin ad-da'ifa ya tabbatar da raunin wannan hadisi a lamba ta 1100 da ainihin 90 wala naqulu bi qawli ash-shu'ubiyya ba ma fadan irin aqidan yan ash-shu'ubiyya sune yan an samu a zamanin musamman zamanin banul abbas daga karshe-karshen zamanin banu umayya zuwa cikin zamanin banul abbas an samu wadanda ba larabawa ba wanda suka shigo cikin musulunci sun kafa wani tunani wani sabon manhaji da suke ce mishi ash-shu'ubiyya wato masu adawa da larabawa suna ganin larabawa sun tauye musu haƙi larabawa sun zalunce su su ai addini na musulunci na kowa ne ba na larabawa bane kade sai suna kyamatar da mutane akan larabci suna kyamatar da mutane akan al'adun larabawa sune ash-shu'ubiyya ina fata mun fahimci wannan akwai ire-iren su har a cikin malamai akwai su waɗanda suke da irin wannan mugun tunanin waɗanda ba larabawa bane zaka ji ibn taymiya zai ambata a ƙarshe cewa irin wannan abun bai rasa nasaba da kabilanci ko yayyaki baya rasa nasaba da wani dan kabilanci da zai dirsa su a cikin zuciyar mutum suna yin hujja da cewa a zamanin gwamnatin banu umayya gwamnati ce ta zariyar larabawa komai ba a ba mutum wani mukami sai in ba larabe ne shi daidai da dan sanda ko mai kwasar shara a gidan sarki ko wanda yake ainihin mai tara gate ko wanda yake mai tara haraji ko wani gwamna dole sai in kai balarabe ne sannan za a baka dole banu umayya ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi dole larabawa ce to a lokacin kasar khurasan da wasu bangarori na naysabur su kuma suna ganin suna da sun shiga musulunci sun shiga aikin soja a gwamnatin musulunci da su ake jihadi an bude karshen musulmi da su ya zai a ce ba za a iya raba mukamai da su ba wannan ya taso musu da wannan hamiya ta maguzanci a ƙarƙashin haka ne suka fara da'awar yaya za a yi a yi ma banu umayya juyin mulki wanda su abu muslimul khurasani suka jagoranci wannan juyin mulki da su da su abu salamat al-khallal su kahataba da makamantansu dukansu gwarawa ne ba larabawa ba ne mutanen ƙasashen khurasan ne galibinsu wanda kamar yanzu ka ce iraniyawa kenan ina fata mun fahimci wannan jama'a to waɗannan mutane su suka jagoranci wannan aiki sai suka yi wato kamar a ce suka ari kaunar ahlul baiti suka yafa a matsayin wani shield wani kariya ga da'awarsu suka ce suna so ne su dawo da mulkin musulunci a hannun ahlul baiti wannan yasa mutane suka goyi bayan su sosai suka samu nufuzi kuma suka iya karke suka yi overthrowing din wannan gwamnati ta banu umayya a kafa gwamnatin banul abbas ita kuma da ta kafu sai zama ta yi itimadi kulliyan ta dogara ga baki daya akan fasaha da manpower da tunani irin na farisawa da
sauran ajamawa wanda kuma wannan ya daga cikin abubuwan da suka kare gwamnati ce duka zaka tara halifa ne kai balarabi amma duka mukarraban shi daga cikin gwamnoni da ministoci da masu ba shi shawara to duka farisawa ne da sauran kabilu haka malamai waɗanda ake ja a jiki a ba su mukami a fada galibin su farisawa ne da sauran kabilu da makamantan su an kai lokacin da sai da aka wayi gari ma halifan bai da ta cewa tun ma gwamnatin ta da karfin ta kaman zamanin Harun ar-Rashid aka samu al-Baramika su Yahya al-Barmaki suka kwace komai wanda su ba Larabawa bane suka kwace komai ya zama komai a hannun su yake sai da halifan ya fusata dare ɗaya yasa duk aka kashe su su Yahya al-Barmaki da ƴaƴan shi su Fadlu da su Waye ya zama a kofar gidansa ake taruwa mai yakon kofar gidan sarki suke ba da kyauta suke cewa ayi suke cewa ka ayi da sarkin da ya fusata wata rana kuma sirkan shi ne ba ma sirkai ba ya sha nonon uwar su mana ƴan uwan shi ne bin Raba'a su Fadlu da su Isa da makamantan su haka yasa rana ɗaya aka kama su su hudu duka aka kashe su aka tsire su a bakin gari saura kuma suka gudu aka kama baban su kuma wanda shine baban shi kenan bin Raba'a ko aka garkame shi a gidan yara har ya mutu uwa kawai ya kyale wanda ya sha nonon ta ita kada ya kyale to irin wannan din ya faru daga baya aka zo daular ma duk tai gutsun gutsun ɗan Al-Buwayhi suka tara can can gabashin Iraki da makamantan su Ubaidiyya suka tara Afirka waɗannan su Saifuddaula suka tara ƙasar Sham sai zama iya ƙwaryar Baghdad da ɗan ƙauyukan da ke kusa da ita su ne kaɗai halifa ke da ta cewa wajen sauran kuma duka wasu sarakuna ne waɗanda ba Larabawa ba suke da ta cewa a can wuraren wannan ya taimaka wajen kare gwamnatin Bilal Abbas duk da ta yi tsawo shekaru 500 da wani abu amma asalin nufus ɗinta san take da ƙarfinta da ya wuce shekara 100 zuwa 150 ba sauran kawai duka sunan akwai dai halifa ne kawai suna ne akwai halifa a Baghdad kuma in kana son musulmi su yadda da shugabancinka a garin da kake sai ka yadda da cewa halifan nan shine halifan musulmai amma baka da wani sauraro game da shi ba shine nada ka ba ba za ka kai mishi jizya ko haraji ba ba za ka anshi doka daga hannun shi ba haka duk waɗannan sarakuna suka rayu almuhim shine babu shakka shigo da wasu waɗanda ba Larabawa ba cikin al'amarin shugabancin musulunci da gwamnatocin musulunci ya taimaka wajen kare gwamnatocin musulunci na baya kuma wannan misdaqun ne lima qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da yake cewa wannan al'amari na musulunci ba zai gushe ba qa'imun ko indai akwai Qurayshawa guda koda guda biyu ne a cikin shi haka annabi ya faɗa a cikin hadisin Bukhari yana a cikin kitabul fitan ma'ana da zaran an wayi gari ba Qurayshawa ke rike da mulkin musulmai a duniya ba to shikenan musulmai sun shiga cikin halin haƙulai shine abin da ya faru tun wancan lokacin kuma har zuwa yanzu shi yake faruwa wataƙila kuma musulmai za su ƙara koma cikin hayyacinsu ba sai haka sai al'amari ya koma hannun ainihin Qurayshawa din waɗanda su ne manzo Allah yake cewa suke su ne ya kamata su rike mulkin musulunci karanta hadisin Abubakar na kissar halifanci ko al'a'immatu min Quraysh Allah ya tsare mu na'am na'am eh kwarai shine Saudi Arabia ya kamata ta dauki ita ma matsayin ta zama ita ce jagoran musulmai a duniya amma bata daukan haka bata yadda da wannan nazariya ba irin yadda Iran misali suka dauka duk inda dan Shi'a yake a duniya to yana da alaji yana da mubaya'a ga Iran ga shugaban wilayatul faqih na kasar Iran shine kana ma yake ko wane ne wannan dai shugaban zindikancin kasar Iran din to yana da wilaya gare shi da haka ga duk abin da ya faru da ƴan Shi'a ko ina suke har wanda suke cikin Saudiya dan akwai su a kudancin Saudi Arabia kamar da yake akwai su a Bahrain kamar da yake akwai su a nan arewacin Najeriya kowa dai ya gani wanda ya faru kwanan nan Iran ta tsoma baki a cikin abin da ya shafi wata ƙasa wata ke ƙasa ce ƴancacciya ba ta da wata alaka da Iran in banda alakar kawai diplomasiya wanda aka saba ba mu da alakar komai da su amma ga wasu ƴan Najeriya suna da alaji suna da mubaya'a ga ƙasar Iran kuma Iran ta fito ta nuna cewa tana goyen bayan su akan duk abin da suke to da kamata yayi Saudi Arabia su dauka
wato wannan gida na mulki da suke da shi na Ali Saud sauka to su shugabannin al'ummar musulunci da duniya ne ba kawai abin nan mamlakatul arabiyyah saudiya ba duk da yake a wasu lokuta suna irin wannan kokarin amma kokarin su gaskiya saboda Allah bai taka kara ya karya ko kuma ya kai abin da ake bukata ba dan galibi kokarin su ko za ka ga ya shafi wato rikicin annufuz ne rikicin waye yake da karfin da yafi na ɗayan a gabas tsakiya tsakanin su da Iran abinda kawai suke lura da shi kenan siyasar ya zama su ne super power a gabas tsakiya su kada Iran su kuma Iran suna da wannan siyasar ta su ma su zama sun galabaici ko a gabas tsakiya da haka suna da rigingimu da Saudiya akan kasar Syria da kan kasar Yemen da kuma kan kasar Bahrain da makamantan su Allah ya samu dace wa sai ce wa arazirul mawali allazina la yuhibbuna al-arab ba mu yadda da magana ba ma fadan irin maganar wato kaskantattun al-mawali bararrun bayi wadanda ba sa kaunar larabawa wadanda duka magana harbu ne ibn isma'il al-kirmani wala yuqiruna bi fadlihim ba ma fadan magana irin wadannan mutane wanda ba su yadda darajar larabawa ba fa inna qawluhum bid'atun wa khilafun domin zancen su bid'a ne kuma sabawa gaskiya ne ويروى هذا الكلام عن احمد نفسه انا رويته wannan ainihin zance daga imamu ahmad shi da kansa fi risalati ahmada ibn sa'id al-istakhri yace ana ruwaito wannan magana daga imamu ahmad a cikin wata risala da wani mutum mai suna ahmad dan sa'id al-istakhri ya ruwaito anhu daga imamu ahmad in sahhat inta inganta daga imamu ahmad wa huwa qawluhu shine fadin magana sa da yake cewa wa qawlu ammati ahli alilmi yace magana da yake fada kenan magana sa kuma ita ce magana daukacin malamai wa zahabat firqatun minan nas ila anna fadlal ila alla fadla li jinsil arabi ala jinsil ajam wasu mutane suka tafi akan cewa babu wata daraja ga larabawa akan sauran ajamawa wa haula'i malan yace wadannan yusammuna ash-shu'ubiyya su ake ce ma yan shu'ubiyya lintisarihim lish-shu'ub saboda suna goyen bayan ash-shu'ub jam'i na lafazin sha'ab ash-sha'ab shine nation state irin wanda ake yayi dinnan a yanzu wato al'umma ko kabila mai yawa wasu al'ummu tarin al'umuma su yawa wanda suka yadda su zauna a wuri guda a matsayin kasa daya sune sha'ab kamar Najeriya din nan ko ƙasa Hausa ko Ghana ko Kamaru duka wannan shu'ub ne amma ita fa kabila haka ce kabila to wasu ƴan jama'a ne ko tarin jama'a wanda suke dangantuwa zuwa ga wani kaka ko wani mutum guda daya to larabawa su suna da nizam na kabail su kuma waɗanda ba larabawa ba galibi nizam din su na shu'ub ne na al'ummu ne yanzu misali in ka dauka al'umma Hausawa zaka ga al'umma ce da kowa ya hakura da kakan shi bai dangantuwa zuwa kakan shi yafi ganewa ya danganta zuwa ga ita ƙwarya al'ummar gaba daya al'ummar Hausa al'ummar Yarbawa al'ummar Inyamurai to duk wannan galibi al'adun waɗanda ba Larabawa bane su kuma Larabawa baya ga kasancewa akwai irin wannan kabilun to amma kowa na da ihtifazi da asalin dangin sa ya san dangin silsilar dangin sa ya san dangin uwarsa ko dangin ubansa har su take zuwa ga kan Annabi Isma'ila galibi suna da irin wannan masaniyar har a jahiliya akwai mutanen da ma suka kware akan sanin dangantakar mutane har aka zo musulunci akwai wanda suke suna da wannan ilimin na daga cikin Sayyidina Abubakar ya san ilimin dangantakar mutane kowa izuwa ga suwa da suwa yake dangantuwa har akai kan ainihin babban kakansu shine Isma'ila alaihi salam a takeice sha'ab shine kabila mai girma ita kuma kabila ita ce jama'a wanda suke dangantuwa zuwa ga wani kaka yace hiya allati hiya mughayira lil qaba'il wanda sha'ab ya bambanta da kabilu kama kila kamar yadda ake cewa al qaba'ilu lil arab in ka ji ana cewa kabilu to a cikin larabawa kenan wa shu'ubu lil ajam in ka ji ana cewa sha'ab sha'ab to na gwarawa kenan wa minan nasi man qad yafdulu ba'adu an yufaddilu ba'da anwa'il ajami 'ala al-arabi yace ana samun kuma wasu mutane wanda suke dauka cewa akwai wasu dai daiwan gwarawa wadanda suka fi larabawa falala
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا أنه إنفاقين ibun tamiya yace amma bisa galibi irin wannan zancen kace akwai wasu mutanen da ba larabawa ba amma sun fi larabawa falala to baya tahowa irin wannan zancen sai in akwai wani nau'i na munafunci a cikin zuciyar mutum in ma fil itiqadi ya zama wannan munafuncin a cikin aqida shine wa in ma fil amali ko a cikin aikin mutumin ne al mumba'if an hawa nafsi wanda wannan aikin nashi na bujurowa ne daga san rai ma'a shubuhati da kuma wasu shubuha iqtadad zalika wanda zasu hukunta mushi haka wali hadha jaa fil hadisi shi sa ma aka ce yazo a cikin hadisi hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun kaunan larabawa imani ne kyamarsu munafunci ne duk da mun ji a baya wannan hadisi bai inganta ba ma anna al kalama fi hadhihi al masaili la yakadu yakhlu an hawa yace tare da cewa yin magana game da irin waɗannan mas'aloli da wuya kaga ya tsareti daga san rai lin nafsi san zuciya wa nasibil lishaitani da kuma wani rabo na sheitanu na sheidan dake cikin maganar mutum ko a tunaninsa min at-tarafaini daga bangarorin guda biyu wa hadha muharramun min fi jami'il masail wannan kuma san zuciya da barin sheidan ya galabaice ka to haramun ne a cikin duk abin da kake aikatawa abin da yake cewa bangarori guda biyu sune larabawa da kuma wadanda ba larabawa ba rikicin kuma shine shin larabawa sun fi wasu falala ko ba su fi su ba koko da su da sauran mutane da ɗaya ne ko kuma akwai wadanda ba larabawa ba sun fi larabawa falala kaji mahallin da za qadiya guda uku to duk wanda zaka ji goyi bayan wani ra'ayi a cikin wadannan ra'ayoyin guda uku inji ibn timiya da wuya ka ga maganar shi ta tsare ta daga wani dan san rai ko yaya ne ma'ana koda ya dace da abin da yake gaskiya zaka ji wajen kafa hujja ya sanya san rai saboda abin ya shafe shi kai tsaye ko ya shafi wani abu da yake da alaka da shi alal misali shine balaraban da zai ce larabawa sun fi sauran waɗanda ba larabawa ba falala zai iya fadan haka aslan ya zama yana fada ne kawai dan shi balarabe ne ko kuma ya fada yana da hujja ta ilimi amma ba zai tsaya a kanta ba in yazo fadan maganar to za a samu wani san rai ya ja shi sai ka ji ya zake wajen kafa hujja to haka ɗayan bangaren ma waɗanda ba larabawa ba kamar mutanen farisa mutanen kasashen su Salman al-Farisi za su ce ai ga hadisi da suke nun su ma suna da falala da haka su ba su da laraba sun fi su ba ko kuma su dinga dauko su shibohi waɗanda suke nuna a aikace suna da falala menene falala ba ilimi bane da sarauta da karfin soja to ai su ma sun ba musulunci kaza sun yi kaza sun yi kaza larabawa ba su fi su ba kaza kaza da makamantansu ko kuma a dauko wasu umumiyat kaman ayoyin da suke nuna cewa inna akramakum indallahi atqakum cewa a musulunci ya hana kabilanci a musulunci babu alfahari da iyaye duk waɗannan umumiyat ana iya dauko su dan a kare manufar da ake so a kare to kaga so da dama an kana irin wannan maganganun zaka iya samun kanka a cikin ka saka san rai baka ma sani ba ina mata mun gane wannan kamar duk sanda kake bada magana ne akan wani wanda kuna da wani rikici da shi a cikin rayuwa kake bada shaida akan shi to da wuya ka iya mishi adalci 100% saboda akwai hawan fil nafsi wanda ya riga ya galabace ka sai ka samu kanka ko ka sani ko baka sani ba sai ka tirsasu zuwa ga kai mishi wani sharri ko wata ƙarya ko wani ainihin gugar zana kalli hadisin Abu Sufyana wanda yace an tsare shi a wata ƙasa ko ana so ya bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya ƙarya amma yana jin tsoron ya ƙarya ba a ji labarin a garin sa yayi ƙarya amma duk da haka wannan gabar da ke ran shi a lokacin sai da tayi tasiri akan shi yayi wata magana wanda za ta zama gugar zana ce to bayan da Ibn Taymiyya ga wannan magana sai ya ce kuma amma amfani da irin wannan damar dan ka cutar da dan uwanka azance ko ka goyi bayan ra'ayin ka yace haramun ne wato bari san zuciya galabaice ka da kuma barin shedan yayi istikami yayi tahakkumi akan ka ya galabaci tunanin ka dan kana magana akan wani abu wanda ya shafi kai kanka ko dabi'ar ka ko addinin ka amin ko kabilar ka ko kasar ka to wannan yace ba daidai bane muharramun fa wa hadha muharramun fi jami'il masail ina fata mun gane wannan fa inna allaha kad amara almu'minina bil ittisami bi hablillahi jami'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'mine da su riko da igiyar Allah ga baki dayan su wa nahahum an at-tafarruqi
kuma Allah ya hana musulmai daga su dinga rarrabuwa wal ikhtilafi su dinga sabani wa amarahum bi islahi dhatil bayn kuma Allah ya umurci mu'minai da su dinga gyara dhatil bayn abinda ke shiga tsakanin su na sabani in an samu sabani a kokari a gyara shi wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama manzo Allah yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid misalin mu'minai a wajen kaunar junansu da tausayawa junansu da yiwa junansu ainihin rangwame kamar jiki ne na mutum guda daya idan shtaka minhu udun idan wata gaba ba ta da lafiya tada'a lahu sa'irul jasadi sai gaba daya sauran jikinsa ta yashi jin lafiya rashin lafiya bil humma wasahar da zazzabi da kuma kasa bacci idan hakorin mutum yana ciwo da kanshi da kafarshi da hantarshi da idanshi duka za su taya shi wannan rashin lafiya ido ya kiyin bacci jiki ya dauki zazzabi da sauransu idan hannun mutum yana ciwo haka da kafa da ido da wuya kuma da taya shi ma'ana duk sanda wani bangare na jikinka ke ciwo zaka ga sauran bangarorin jikin za su taya shi wannan jikin damuwa game da ciwon nan to haka ake so mu'mini ya zama duk sanda wani dan uwan shi mu'mini ke cikin wata damuwa shi ma wannan damuwar ya ga ta shafe shi da gaske amma kar ya zama kawai irin yadda ake rayuwa yanzu da Hausawa suke cewa wai in jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa wannan mugun karin magana ne ya kamata jifan ka tare shi ne kai ya fada kan kowa tukunna in kuma habbe ta riba ya fada kan wani to ka dauka kai ma ya fada kanka domin duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi to ya shafe ka alheri ne ka ji dadin alherin bala'i ne ko sharri ko wani tawaya ko na kasa to a matsayin ka na musulmi kamata yake ka shiga cikin damuwa irin damuwar da ya shiga kokotan kwacinta wannan shine ka'idar da musulunci ya saka dangane da musulmai junansu wannan kuma ya shafi koda jinsin su ya bambanta koda kasar su ta bambanta koda yaran su ya bambanta na daga cikin illar da aka yi mana a yanzu shine abinda aka yi tun bayan da aka rarraba kasashen musulmai da sauran kasashe zuwa waɗannan nation states geographically allocated nation states aka rarraba map aka je aka zauna musamman a birnin Berlin na kasar Jamus a 1841 kenan ko abinda suke ce Berlin International Conference aka je turawa suka rarraba gaba daya kasashen musulmai da Afrika da Asia da ko ina kuma suka raba wa kansu kai watanda ke Italia rike nan Ingila rike nan Jamus rike can Portugal suka rarraba wa kansu duka kasashen musulmai shi sa aka ce nan sunan shi Nigeria can sunan shi Chadi can sunan shi Kamaru Niger Singapore wacece duk ga sunan da sunaye iri daban-daban da map kowanne mai zaman kanshi da tuta kowace daban da national anthem da constitution duk aka raba musulmai gaba ɗaya suka zama al'umma daban-daban haka karkashin tasirin haka sai kuma aka ce ba wanda zai shiga wata ƙasa wanda ba ta su ba sai da yanci sai da visa sai da passport sai da waye iya nan da ake cewa Najeriya shine iyaka kasaka sai zama a yanzu duk abin da ya faru idan ya fita Najeriya sai ka ji kai ba ruwanka ba da kai yake yi ba yanzu dan mun muna musulman Najeriya idan wani abu ya faru da musulmin kasar da ba Najeriya ba ji muke kai a yanda yana faruwa ne da yan wata kasa ba yan Najeriya bane zaka ba ruwanmu bai shafi mu ba kai ta kai ba in ya faru yanzu a wata jiha sai wanda ke wata jiha ya ji shi ba bai shafe shi ba a local government ba yes sai abu alkawo ba a garin mu bane ba a local government din mu bane ba yaran mu bane sai zama kuma yanzu musulmi sun yadda da wannan na kasa wanda yana daga cikin new world order da aka kawo cewa duk inda zaka shiga ba kasa ba ta Allah bace yanzu kenan kasa ta mutane ce kuma sun taskata kasar su yanzu misali kasa irin Saudi Arabia jama'a kuka ce kasar Makka wanda kasa ce ta dukkanin musulmai ya kamata da ana zaunan lafiya ne ba cikin wannan bala'i ake ba ta zama ƙasa ce maftuha ga dukkan musulmi zaka iya zuwa ka je kai mujawara shine ka je ka zauna shekara 3 4 5 a harami kana ibada kana koyon karatu yadda malaman da suke amma idan zaka shiga ƙasar Makka to an riga an kidirge kwanakin da zaka yi a cikin bizar ka in ka wuce kwana 1 sai askar su kama ka su ma dukan tsiya su kulle ka ko su turo ka su dawo da ka gida kai kana cikin lokacin ma da biza tabaka kana yawo askar suna da baladiya suna harajin dinka wayin bu da ka tik ina takaddaka in sun kama ka su dinga kwala mutun kulki suna tsine ma albarka suna cewa wai kana cinye musu arziki
haka suke cewa kar ta kula rizkal kaum haka zaka kas ga su katti kosassu yan sandan su za su ma dukan tsiya su tsuturo ka cikin ainihin gidan yari ko kuma su auno ka cikin dirgi ka da kasanku duk wannan jama'a ba haka ya kamata abuwa su kasance ba ma'ana kasashen musulmi ya kamata ko kuma duka kasa ta Allah ce kai yawo a cikin ta inda kake so ka je ka zauna amma yanzu duk inda kaje ka zauna in ba kasarku bace to zaka shiga cikin kunci da tawaya da wulakanci da harassment ba abinda ba za a ma ba har kasashen turawa wanda ake iddiain wai kasashe ne wai na yanci duk wanda ya saba zuwa kasashen turawa ya san wannan kudin bai director gashi nan kuma an kai fira da mutanen suke zauna a can zaka za su baka labarin irin yadda suke missing din gida suke shiga cikin halin haulai anan kai kana nan kowa da dan uwa a Holland ko Canada ko America ko Britania kuna ta tunkaho ai dan uwanku na can yana aiki can kuma bauta yake wa turawa sai ya dawo nan ku gana shi da mai zaman shano sai ga yaji ana ganin waya samu kudi ba kudin da ya samu din ya samu kudin a can ya kashe su a can saura kuma ya biya haraji in ya dawo nan ko bayan shekara 3 4 5 ya koma talaka sannan kuma duka al'adun shi da tunanin shi ba irin na musulmai ba zai zo ai ta takun saka da shi a tare da al'ummar shi saboda an riga an mushi wankan tsarki ko in ce wankan datti an same datti a cikin tunanin shi duk irin wannan zaka ga dai dawo mutane da suke zuwa kasashen nan su dawo zaka same su da irin waɗannan matsalolin almuhim kasa duka ta Allah ce kuma duk kasashen musulmi duka daya ne musulmi da iya ko ina ya zauna a ka'idar musulunci amma yanzu a yadda ake rayuwa ba musulunci ke da wannan nufuzi a duniya ba kafirai turawa da gwamnatin duniya karkashin su banki mo majalisar dinkin duniya ita take da wannan alhakin da su da America da Ingila da Gina da wacece ga sunan kungiyoyi iri daban-daban na zalunci su suke tsara abin da ake rayuwa akai su suke cewa kaza fari ne a ce fari kaza baki ne a ce baki in suka ce wani dan tawaye ne a ce dan tawaye ne in suka ce wani mutum banza ne ya zama mutum balla in suka ce wani mutumin ki dole suka daga ya dau dole suka rankofa ya rankofa kuma duk mu kuma sauran mun zama kawai tabaiya bin su kawai muke halafin da muke amfani da su su suke lakkana mana su bi gairi wa'ayina ba da consciousness din ba su suke lakkana mana lafazin da muke amfani da su ga ƴan uwan mu da sauran mutane da shi muke ambatan su Allah shi kyauta yanzu ku duwa ku gani jama'a duka yarurukan mu me muke ce musu banakula me ma'anan banakula yare mara tsari shine ma'anar shi fa amma yanzu ɗan yaran waɗannan duka da kayan system ma kana banakula ma'ana yaran ka na banza ne wannan turawa suka lakana mana wannan ba mu sani ba kuma da haka ake aiki har ana ganin ma wata karama ne a ce ma yare banakula wulakanta yaran ne domin lafazin banakula na nufin yare wanda ba shi da ka'idoji haka yake a lungusi wanda bai da nahawu bai da sarfu bai shi da ilimi a cikin shi bai da fasaha bai da adabi kamar ka ce misali dinkin telan kauye misali ka san dinkin telan kauye ba a gwadawa ba a shan wuya irin wannan na ƴan birni ba a yin sarfani ba haka telan kauye yake dinki ba to kam
ina ce ma wanda ya danganta da musulunci ya rike musulunci kare shi ne suke addu'a da danka Allah
kware kuwa sosai duk kalmar da suke so ta zo cikin wato literature din mu ko vocabulary din mu sai kawai a sa ta a bakin yan jaridu sai su fade ta su nanata ta su maimaita ta shikenan sai ta bi duniya kawai shikenan sai a ce to terrorism islamophobia wanene duka ga sunan dai abubuwa dai ga sunan jama'a bamu da yanci saboda ba mu duke da midiyar ba mu ke da irin tunanin mu da muke ba ma'ana ku tuna magana da muka yi a baya jama'a da aka karanta anan cewa daga cikin abin da zaka yi wanda zaka tsira daga koyi da yahudu shine ka guje ma irin tunanin su kar ka gina rayuwarka a irin world view yadda suke kallon duniya kar ka gina rayuwarka a irin falsafar da suke kallon duniya ya suke kallon duniya ya suke kallon rayuwa ya suke fassara abubuwa me suke yabawa me suke jin haushi abubuwan da suke kallo suke burge su da wanda suke kallo suke kyamata kar ka yadda kana kyamata abin da suke kyamata ko kana san abin da suke so yanzu kaga su suna san luwadi yana burge su amma suna kyamatan aure na wanda bata kai shekara 18 ba suna kyamatan auren mace da fiye da daya suna san tsaraici suna kyamatan hijabi suna san cakudaddeniyar maza da mata suna kyamatar a raba maza da mata daban
wanda duk wani ya saba wa tunanin musulmai, amma sai ga mutanen mu suna gina tunaninsu akan irin waɗanda abinda waɗannan yahudu suke faɗa. To me yasa ba za a bar yarinya sai ta yi makaranta ba, shekara ƙasa da 18 bata ma san abinda take yi ba, da za ta gaya wa miji kaza kaza kaza, kuma uwar shi da aka aura shekara ta 14 ta haife shi, wanda yake wannan magana sai kai ga ma iyayen shi su dawo da rayuwar su baya, a bari maman shi ta kai 18 sannan sai a aure ta sai a haife shi dan ta iya tarbiyyar shi. Ina fata jama'a muna gane wannan. Bi zikirku bai
sai ka fara da shi a kashi har yau da aure duka samu ka tsayi ka ba shi da ka ga ya kula da bayan shi ka yi shi fara
wari kuwa
kuma Allah da aka aiko shi ya aure shi ka ci
wari shine asali duk tushen wannan bata shine barin addinin Allah akifu fihi wal bat, daidai wa daida ne kowa da mazauni da wanda ya taho kware, ma'ana sun canza duka abubuwa. Na man shayu na'am eh na'am
ya re rasmi
na'am
al-arabiyya wal ingliziyya
na'am
sai zama doka ne dalibi ya magana da wani yare ko yammaci ko yammaci ko fulani ko hausa sai ne al-arabiyya wal ingliziyya
na'am
in aka yi magana da
wani yare
yake
ya
fi
are kuwa
kuma muna da yini ya rubuta nan kowanne ya ka duje a ka'idar yare kowanne yana da ko da kai baka san wannan ka'idar da fasahar da wani ne ba akwai ka
akwai bare
karatun abin sun sa akwai
ka are kuwa
to me ya kamata
a dinga kiran waɗannan yarika da su a kira su da sunan su sai a ce yayi speaking Hausa yayi speaking Yarbanci yayi speaking in yamuranci ko yayi speaking local language al local mahalliya yayi speaking kawai a kira shi da sunan yaran saboda shi wannan terminology na vernacular din shi zagi ne ga yaran aibatawa ne ga yaran duk da wannan daidai ne abin da ake domin wasila ce ta koya musu waɗannan yarukan saboda ilmomin da za su koya sakamakon wannan yarukan daidai ne a makaranta a taskace yara a ce sai dai su magana da yaran da ake koyar da shi da ilimin sawa'un larabci da ingiliziya din ko wani yare wanda ba wannan ba amma sanya wa sauran yarurruka sunan banakula to wannan a asalin shi ai bata yarurruka ne. Ina faɗa wannan ne saboda ni linguist ne na san abin da ake cewa duk inda kaje an ce kaza banakula asali abin da ake nufi shine yare kamar a ce substandard wanda bai kai kimar sauran yarurrukan ba to duk da mun yarda Hausa bata kai kimar Larabci ba in yamuranci bai kai kimar Larabci ba haka Yarbanci kuma har ila yau ba su kai kimar Ingilishi ba irin yadda ake kimanta yare yanzu a duniyance domin ana kimanta yare da abin da ke cikin shi na ilimi da kuma yaduwar sa a duniya amma kiran su da muke da sunan banakula misali yanzu ko da aka ce kauye ba kyau zaman kauye ko sai dai zaman birni amma yanzu kaddara idan ɗanka ko ƙaninka ko ƙanin matarka ya ce ma ba kauye ko da daga sai kai ba kauye ne kaga zai zama zai iya tafiya zuwa ga aibatawa ko da zaka zo misali yanzu gaban yara jikokinka ka zo daga kauye su kuma nan yan birni ne sai kana magana da irin Hausa ko ta kauye sai suka kama dariya suna cewa la ashe baban su baba ba kauye ne shi dan naka da ya yi zai fara cewa su daina duk da wata kila a ga suna yin wasan kaka da jika ne saboda cewa mutum dan kauye yana iya isda'i zuwa ga wulakanta shi to haka ce mai yare bana kula ne yana iya isda'i zuwa ga nuna nakasa wannan yara ni ko ina misali ne da irin lafuzin da na san sai shahara wanda kuma muna fadan su ba tare da muna ganin cewa ma aibi bane a cikin zuciyarmu ba ma nufin aibatawa muna nufin kai wani mustalah sha'i wanda muke amfani da shi amma dai asalin shi haka yake dakan ni a gani na za iya cewa kawai duk sanda wani ya magana da wani yare a ce kawai don't speak hausa or don't speak any other language apart from english and arabic la tatahaddath bi ayi lugha ma khala kaza kaza amma itlaq lafzil banakula fa fihi ma fihi wallahu alam yawa unofficial language yes yaran da ba a yadda da shi ba a rassama shi ba aga huwa laysa rasmi ala ayi halin dai abin yana bukata a nazarcin shi bidika a san kuma me ya kamata yi ko kuma koda ba su dinga fada a dinga musu ishara akan cewa to wannan fa ga asalin abin da yake nufi nan kuma mun takura ku ne saboda ku saba da zance da waɗannan yarurruka dan wasa'il ne na ilimi la English yanzu muna koyon shi ne kawai saboda ya zama mana wasila zuwa ilmomin da aka taskace a ciki bai wuce haka ba larabci kuwa baya ga wasila na ilimi kuma wasila na fahimtar addini wanda wannan ya bashi falalar da kowa yana da bukatar sa ya koyi shi amma English ba wanda duk bai da bukatar irin wannan ilimin duk bai da bukatar sa ya koyi English ko kuma wanda yake inda ake da waɗannan ilmomin ba a cikin English ba mun fara anan za ka yi mamaki akwai mutane da dama masana a duniya wanda ba sa jin English ko kuma wanda suke yin English irin nama din nan na koyi na wa'in wa'in ni nayi mamaki akwai wanda yazo daga kasar Jamus yazo yi mana wani workshop a nan ABU akan scientific writing and publishing idan aka ce bature ne yazo na dauka zan danji turanci ko irin rararara din nan farfesa ne ya mai ritaya wallahi da yazo kawai sai na je na irin turanci na yadda muke kana yi kana din tunowa kana dan yin ina haka yake turancin shi ma English din nan da muke haka shi ma yake da aka babu kalma daya da ta bace maka na dauka zan ji irin yadda ƴan English suke yi ko ƴan America zar haka ashe su ma duk koya suke har muka yi magana da rata yace ai ko can da yaji duk haka ne yayi duka English su irin namu ne koya ne su ma saboda wato su mutanen English turawan mulkin mallakan English jama'a wannan irin akaliyar da Allah ya ba Larabawa sun so su samu kansu ita ne da karfin tsiya cewa yaran su yafi na kowa al'umma su ta fita kowa akwai wani babban dan mulkin mallaka umar mata son shi ba Cecil Rhodes ya zauna kasar South Africa babban dan mulkin mallaka ne yana daga cikin da suka faɗi wannan cewa mu jinsin mu yafi na kowa dan haka zamu mallaki duka duniya kuma zamu yi haka ne dan mu kaiwa duniya ko ina alheri irin namu mu koya musu yaran mu da ilmomin mu da al'adun mu shi yasa English ta yi mamaya Commonwealth din nan ta yi mamayan kasashe ta sanya su suka zama masu magana da harshen English da yawa yanzu South Africa, Nigeria, Ghana, America, Canada, wacece Malaysia, to in India, duk waɗannan kasashen ba na turawa bane amma duka waɗannan kasashen da sauran kasashe da dama duka English shine official language din su wani abin mamaki ita kanta Ingila ba a rubuta ba dan ba ta da constitution ba a rubuta cewa English ne yaran ta official ba da haka mutanen Wales da Scotland Yard ba sa magana da irin English da ake a cikin London da Birmingham da Manchester da Liverpool da sauran biranen su ba sa yin irin wannan English suna da nasu yarurrukan da suke Scottish da Welsh suna da yarurrukan su amma yanzu a South Africa da Nigeria da makamantan su to yanzu kaddara misali yanzu jama'a jawabin da shugaban kasa ya ranna da English yake wannan jawabin da yake da English din nan watakila kashi 40 ne na Najeriya su ya fahimta abin da yake fara da zai ce ba zai yi da English ba bari ya da Hausa da ta zama kamar kiyama ta tsaya sai wanda duk ba Bahaushe ba sai ga an cuci shi kaje ne suka cuce mu kenan suka sa mana mun fi kaunar yaran su mun fi ganin zai hada mu fiye da namu akwai rikici sosai da aka yi ta yi an ta yin conference tun early 80s game da ya za a yi ai substituting yaran English a kawo wani yaran gida a matsayin yaran kasa amma ya ƙi yiwa saboda wancan san rai din nan da hawa din nan fi nafsu duk sanda aka ce a kawo in aka ce to Hausa duk wanda ke wurin baba washi ba sai ga shi za a cutar da shi ne so ake a nakasa shi so ake a danne shi in aka ce in yamaranci duk wanda ba in yamaranci ba sai ga shi ana so a cuce shi ne haka an ce yarbanci to maimakon aka ce kowa ya ce to duk mu hakurar namu kai a ci gaba da yin English kaga duka an danne mu kai nan gaba da maimakon wasu mu su danna wasu an danne mu duka wanne ne akhafu darrani inda mutane mu za su gane gaskiya kai ba gara ka danna dan uwanka ba akan duka a danne ku duka wata na ka daga shi ko dan yayi in yan uwan taka ta motsa ko alayyalin jama'a wallahi yanayi ne muke ciki ko wanda yake ko in ma mu banda mu nan da irin Ismail Albani Allah ya gafarta musu suka haskaka mana ba ma mutane ba sa iya fahimta wannan abubuwa da wuya kaje kaje mutane ma suna irin wannan tunanin da wuya dan a inda ake rayuwa ta zallan boko kowa gani yake yi yadda ake din nan daidai ne ba matsala normal wannan mangarin da muke yanzu mutanen da ba irin ba idan sun ji za su ganmu wasu kauyawa ne wasu wanda ba su waye ba kuma ko kuma su tawa makin waɗannan mutanen an ce sun yi boko ya suke irin wannan maganganun kaman ba yan boko ba dan waɗannan ba irin maganganun yan boko bane musamman dake da training a linguistics iri na za ka kaman ba irin maganganun shi bane dan akwai maganganu da dama da zaka ga wallahi jama'a ba dan falalar mutun ya karanta addini kafin ya je boko ba wallahi bata mutun zai tunda muna da su batattun gas number je kuma na kallon su in ka ji mutun ya faɗo ta magana sai dai ka toshe kunnan ka kawai shi kuma yana ganin wannan shine karshen ilimi shine karken gaskiya Allah ya saka masu Mal Albani da alkhairi Allah ya ji kansu da gafara alai halin jama'a akwai kalmomin da ya kamata in muna itlaqin su mu dinga fahimtar meye asalin su mu dinga kokarin fahimta ko sanin meye tarihin su ko kuma me ake nufi da su dan kai zama kawai muna dakon tunanin wasu wannan kuma daga cikin asalin manufar wannan littafin shine raba musulmai da tunani da aqida da manhaji da manufa da tsarin rayuwa irin na maguzawa kafirai daga cikin masu littafi da kuma kafirai daga cikin maguzawa Allah ya tsare a takeicen takeitawa sai malam ya ci gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yake cewa la tuqati'u wa la tudabiru kar ku dinga ainihin wato cin diddigen junanku kar ku dinga rarraba junanku muqata'a ko rarrabu gida gida wala tudabiru kar ku dinga cin diddigen junanku wala tubagidu kar ku dinga ainihin yin gaba da fusata junanku wala tuhasidu kar ku dinga yawa junanku hasada kyashi wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah ɗan uwa kama amarakumullahu kamar yadda Allah ya umurce ku cewa ku zama bayi na Allah ɗan uwa wa hadhani hadithani sahihani malai ce waɗannan hadisai guda biyu ingantattu dukan su Bukhari da Muslim sun fitar da su wa fil babi min nususil kitabi was sunnati ma la yuhsa akwai irin su irin waɗannan hadisai masu magana akan san juna da hana gaba da kyamar juna wanda suke da yawa a cikin Qur'ani da Sunna ba za a iya kiddige su ba wad dalilu ala fadli jinsil arabi thumma jinsu quraish thumma jinsi bani hashim abinda kuma yasa ake cewa larabawa sun fi falala sannan a cikin larabawa quraish sun fi saura sannan a cikin quraish banu hashim sun fi saura dalilin wannan magana shine ma rawahu tirmidhi min hadisi isma'il ibn abi khalid an yazid ibn abi ziyad ana abdullah ibn al-harisi an al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu abbas dan abd al-muttalib Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama manzon Allah yace inna quraishan jalasu qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah na tambaye shi kenan ko nace inna quraishan jalasu fatazakaru ahsabahum bainahum quraishawa ne suka zauna sai suna ta labarin dangantakar junan su kowa na fadan asalin shi faja'alu mithlaka kamithli nakhlatin fi kabwa sai suka ce kai misalin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama kamar misalin bishiyar dabino ce wadda ta tsuro a cikin bola kujin mugun misalin da aka ce san buga min al-ard a cikin ƙasa ma'ana kai ka zo da abin da ba shine ka gada ba kai ba dan manya bane kamar shine kamar bishiyar dabino ya kamata a ganta a gona ne lafiyayya sai ta tsuro a cikin bola to ta tsuro a inda ba tushenta ba inji su fa wai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi inna allaha khalaqal khalqa Allah ya halicci halittu gaba ɗayan su faja'alani min khairi firqihi sai Allah ya sanya ni na zama mafi alheri a cikin bangarorin halittu thumma khairul qaba'il
ya sanya ni kuma a cikin mafi alherin kabilu faj'alani khayra fi khayri kabila sannan Allah ya sanya ni a cikin kabila mafi alheri thumma khayrul buyuti sannan Allah ya halitta dukkanin gidaje faj'alani fi khayri buyutihim ya sanya ni a cikin mafi alherin gidaje fa ana khayruhum nafsan nafi kowa alheri ni kaina wa khayruhum baitan kuma nafi kowa alheri a wajen gidanmu قال الترمذي الترمذي يقول هذا حديث حسن وانا حديث الترمذي يقول كيكياواني وعبد الله بن حارس بن هو بن نوفل عبد الله بن حارس انت شيني دنجر نوفل عبد الله بن حارس ابن نوفل وانا مغانا الترمذي يفدا اما مالا الباني محمد ناصر الدين يرد انت شوات وانا حديثي بإنغنتبا كما يدى ام بچاك اتكين الضعيفة لمبر حديثي ندبو اكد السبع اند اكو والله أعلم sai mala yace alkiba da yace wancan fi kibwatin yace alkiba bil kasri wal qasri za ai makafun wasali kasa wal qasri kuma babin madda ba kibau ba kiba kawai wal kibatu al kanasa ce alkiba shine datti bola wa fil hadisi a cikin wani hadisi alkibwa yazo da alkibwatu da ainihin wato ma'arifa wa hiya mislu al-kibba da kibwatu din da kibba duk abu ɗaya ne wal ma'ana abinda wai suke nufi a wannan zance nasu annan nakhla tayyibatun fi nafsiha cewa eh shi dabino abu ne mai dadi da albarka a zaman kanshi wa in kana asluha laysa bidhaka duk da yake asalin abu inda take taso ita dabiniyar ba dole zama haka ba fa akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khairun nasi nafsan wa nasaban simon da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa shi yafi alkhairi a dangantaka shi da kuma alheri a matsayin sa warawat tirmidhi aidan min hadith ath-thawri an yazid ibn abi ziyad an abdullah ibn al-harith an al-mutallib ibn abi wada'a qala jaa al-abbas ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abbas ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ka'annahu sami'a shay'an kamar ya ji wani zance da bai masa dadi ba فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر سيما ذا الله يميكي akan minbari فقال سيچه دسو من انا وانيني ني قالوا سكچه انت رسول الله كاي منزان الله ني صلى الله عليه وسلم قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يچه مسو انا محمد بن عبد المطلب ثم قال يچه ني سنانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال سانن يچه ان الله خلق الخلق Allah ya halicci halittu fa ja'alani fi khairihim ya sanya ni a cikin mafi alherin halittu thumma ja'alahum firqatayn sannan Allah ya sanya halittu nau'o'i biyu fa ja'alani fi khairihim firqa ya sanya ni a cikin ainihin wato tawaga mafi alheri thumma ja'alahum qaba'ila sannan ya sanya ainihin wato mutane zuwa ga kabila daban-daban fa ja'alani fi khairihim kabila ya sanya ni a cikin kabila mafi alheri thumma ja'alahum buyuta ya sanya ainihin wato mutane su zama gida-gida faj'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan ya sanya ni a cikin mafi alherin gida da kuma mafi alherin rayuwa qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa kaza wajadtuhu fil kitabi yace haka na same shi cikin littafin wa sawabuhu abinda yake daidai fa ana khairuhum baitan wa khairuhum nafsan ni ne mafi alherin gida kuma ni ne mafi alherin rayuwa wa qadra wa ahmadu hadha alhadith fi almusnad wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad min hadith ath-thawri an yazid ibn abi ziyad an abdullah ibn al-harith ibn nawfal an al-mutallab ibn abi wada'a qala qala al-abbas radiyallahu anhu abbas allah ya kara masa yadda yace بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الناس ان كاو منزان الله لاباري نا وني ابند متاني سكي فدا قال فسعد المنبر فقال من انا منزان الله يكن منبر يچي واني ني ني قالوا انت رسول الله سكچي اي كاي منزان الله ني قال سيچي دسو انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ني سنانا محمد دان عبد الله عبد الله دان عبد المطلب inna allaha khalaqal khalqa faj'alani fi khayri khalqihim allah ya hadicci halittu ya sanya ni ne mafi alheri a cikin ainihin wato ya sanya ni daga cikin mafi alherin halittun waj'alahum firqatayn ya raba halittu gida biyu faj'alani fi khayri firqa ya sanya ni cikin bangare mafi alheri wa khalaqal qaba'ila Allah ya halicci kabilu faj'alani fi khayri qabila ya sanya ni cikin mafi alherin kabila waj'alahum buyutan ya halicci gida na mutane faj'alani fi khayrihim baitan Allah ya sanya ni a cikin gida mafi alheri fa ana khayrukum baitan na fi kowa ken alherin gida wa khayrukum nafsan na fi kowa ken alkhairin ainihin wato dangantaka ta ko asalin rayuwata wa akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu man qasama alkhalq firqataini illa kana huwa fi khairil firqati a fariqaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa babu yadda zai araba al'umma zuwa gida biyu sai an samu wannan al'umma wato shi manzon Allah ya kasance a cikin mafi alkhairin al'umma wa kazalika jaa hadithun bi hadha al-lafz an samu hadisin da yazo da wannan lafazi qauluhu fil hadisi fadin da a cikin hadisin da yake cewa khalaqal khalqa faj'alani fi khairihim thumma khairuhum firqataini faj'alani fi khairi firqa to wannan lafazin shine wanda ya inganta banda waccan kissa cewa Allah ya halicci halittu ya raba su zuwa gida biyu sai ya sanya ni a cikin mafi alherin waɗannan halittu iya wannan zuwa ƙarshen ba tare da kissan ba shi kan shi Malam Albani Nasiruddin ya tabbatar da cewa wannan ya tabbata insha Allah sai ya ce wannan zancen yahtamilu shay'aini yana daukan ma'ana biyu ahaduhuma ma'ana ta farko annal khalqa humus saqalan halittun anan sune mutane da aljanu aw hum jami'u ma khuliqa fil ardi shine duk abinda aka halitta a ƙasa dinnan cikin duniya wa banu adam khairuhum kuma a cikin duk halittun duniya ɗan adam mutane sun fi sauran alheri wa in qila bi umumil khalq idan an fassara da cewa dukkanin halittu ne hatta yadkhula fihi al mala'ika har mala'iku ma su shiga ciki kana fihi tafdilu jinsi bani adama ala jinsi al mala'ika walahu wajhun sahih yace idan aka ce haka to zai zama kenan har mala'iku ma mutane sun fi su falala yace kuma wannan fassara ta da fuska ingantacciya wannan wani karin bayani yake akan cewa me ma'ana an raba halitta zuwa gida biyu wato halittar mutane da halittar aljanu sai aka sanya manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin halittar aljanu mutane ta kuma fa halittar aljanu daraja ko kuma dukkanin halittu gaba daya hadda mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka fi falala halittu suka fi falala to in haka ne kenan mutane sun fi mala'iku falala shine yake kuma wannan magana tana da yadda za a yi a inganta ta ibn taymiya ya tattauna wannan magana dalla a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 4 inda ya magana akan tsakanin mutane da mala'iku suwa suka falala a inda ya irin waccan magana da muka yi a farko cewa jinsin mala'iku gaba ɗayan su sun fi jinsin mutane gaba ɗayan su falala amma ɗaiɗaiwan mutane suna iya fin ɗaiɗaiwan mala'iku falala saboda mala'iku asali Allah bai ba su ɗabi'a ta iya yin sabo ba da ka dan ba su yi sabo ba su ba abin burgewa bane a wajensu dama ba sa yi kamar yadda yaro karami ba yi da hanyar da zai je ya samu kuɗi ya ci da gidansu da ka dan ba yi da ko sisi yaro ɗan shekara biyu ba abin aibatawa bane a ce da bai da kuɗi tun dama shi kuɗi bai daga cikin abin da ake nema a gurin shi dan an ji bai iya karatu ba bai iya tafsiri ba abin kunya bane yaro ɗan shekara biyu ko dan bai iya sallah ba abin aibatawa bane dan dama ba manzan din ya iya ta bane ina fata mun gane wannan idan yaro yanzu dan karami tashi bai yana sallah sai yana shirme dariya kawai za a yi amma to kaddara in mutum ya dan shekara 40 yazo yana irin wannan sallar da yaro yake za a ga yayi abin aibi ko to mala'iku haka suke Allah bai tsara su yadda za su yi yin sabo ba la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru da haka su agun su da'a ba wani abu ne wanda sai sun yi jiddiya ba dama abin da suke akai kenan idan dan adam kuwa wanda Allah ya tsara shi inna hayinahu sabila imma shakiran wa imma kafura yana da jinsin alheri yana da jinsin sharri tare da shi idan Allah ya taimake shi alherin shi ya galabaici sharrin sa sai ya kusanci da Allah irin kusancin da mala'iku suke samu har ma ko fiye da haka saboda shi yanzu ya iya galabaita dabi'ar rashin sabo ne sai bai yi sabo ba. Kamar motoci ne guda biyu da sabuwar lafiyayyen mota da wata mota irin ta ƴan gwangwan din nan wanda ga ta nan da ƙyar take tafiya sai suka yi tsere daga Kaduna zuwa Zaria. Idan wannan mai mota mai kyau ya tsere mai wancan tsohon mota ai bai burge ba, amma idan mai tsohon motar nan ya iya tsere mai motar can to ya burge, ya yi kokari. Ina fata mun gane wannan, saboda ita ba ta da lafiya, ba a tsammanin za ta kai labari. To haka idan mutum ya da'a ya tsara dokar Allah, ya guje ma barna da fasadi da shirka da maguzanci da dukkanin ayyukan barna, kamar yadda annabawa suke samu wannan falala, salihai suka samu, wasu daga cikin ainihin mutanen farko suka samu, to sai su samu falala da ɗaukaka akan mala'iku. Ibn Taymiyyah ya yi wannan zancen dalla-dalla a cikin Majmu'ul Fatawa, abin da yake ishara a nan kenan, da yake cewa walahu wajhun sahihun thumma ja'ala bani adama firqatayn, sa'annan aka sanya ɗan adam suka zama suma jinsi guda biyu, wal firqatani jinsi biyun su ne al-arabu wal ajam, larabawa jinsi guda, waɗanda ba larabawa ba wani jinsi guda, thumma ja'ala al-araba qaba'ila, sannan aka sanya larabawa su zama kabilu daban-daban, fakanat quraishun afdalu qaba'il al-arab, sai quraishi suka zama su ne mafi falala a cikin ainihin kabilin larabawa, thumma ja'ala quraishan buyuta, ya sanya quraishawa kuma suka zama gida-gida dangi-dangi, fakanat buyutu fakanat banu hashimin afdal al-buyuti, sai zama banu hashim su ne mafi falalar gidaje. Wa yahtamilu annahu arada bil khalqi bani adama, ta iya kuma wancan da yace an sanya halittu kala biyu ya zama banu adam kadai ake nufi banda aljanu, fakana fi khairihim, sai zama an raba banu adam zuwa gida biyu, manzon Allah yana cikin mafi alherin su, ai fi waladi ibrahima, yana cikin jinin annabi ibrahim alayhi salam, au fil arabi, ko kuma cikin larabawa, thumma ja'ala bani ibrahima firqatayn, sannan aka sa banu ibrahim suka zama gida biyu, bani isma'ila wa bani ishaqa, larabawa jikokin isma'il da kuma yahudu jikokin ishaqa, au ja'ala al-araba adnan wa qahtan, ko kuma ya sanya larabawa suka zama jinsi guda biyu, banu adnan da banu qahtan, faj'alani fi bani isma'ila fi bani adnan, sai sani a cikin banu isma'ila kuma a cikin banu adnan, thumma ja'ala bani isma'ila au bani adnana qaba'il, sannan waɗannan jinin isma'il ko jinin adnan suma Allah ya sake raba su kabila kabila, faj'alani fi khairihim, ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khairihim kabilatan, kabilar tafi kowace a cikin su, wa hum quraish, wa ala kulli taqdirin, yace to kuma dai yaye ne, fal hadithu sarihun bi tafdil al arabi ala ghairihi, wannan hadisi dai a jumlace ya fito karara, ya bayyana cewa larabawa sun fi waɗanda ba larabawa ba falala. Wa qad bayyana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hadha at-tafdila yujibu al-mahabba li bani hashim thumma li quraish thumma lil arab, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wannan falala da Allah ya ba ainihin quraishu, ya ba larabawa da quraishawa da banu hashim, to yana hukunta dole ne a ba su falala, a kaulace su, a girmama su. Farawat tirmidhi min hadith abi awana an yazid ibn abi ziyad aidan an abdullah ibn al-harith حدثني المطلب ابن ابي ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب ان العباس ابن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مغضبا cewa Abbas ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fushi, wa ana inda, ni kuma ina tare da manzon Allah din, fa qala, sai manzon Allah ya ce ma aghdabaka, ya kawuna me ya baka haushi, me ya fusata ka, qala ya rasulullah malana wal quraish, yace ya manzo Allah me yasa quraishawa suke mana hasada ne, suke nuna mana keta da gaba, iza talaqaw bainahum talaqaw bi wujuhin mubshara, idan suka gamu da junan su sai su gamu da fuskoki masu albishir, masu alheri, suna wa junan su alheri, wa iza laqawna, in suka gamu da mu laqawna bi ghairi zalika, in suka gamu mu banu hashim sai su canza mana fuska. Qala, mai riwaya yace fagada ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya fushi, hatta hamarra wajuhu, har fuskar shi tai ainihin canza tai ja, ya fara flushing kenan, thumma qala, sannan sai yace wallazi nafsi bi yadi, na rantse da Allah da raina ke hannunsa, la yadkhulu qalbu rajulin imanu, babu wani a cikin su
su mutane wanda zai zama akwai imani a cikin zuciyarsa hatta yuhibbukum lillahi wa lirasulihi har sai ya kaunace ku ku banu hashim ku ainihin dangi na sai ya kaunace ku shi wannan mutumin kauna ta Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sannan manzon Allah ya ce ayyuhan nas ya ku mutane man aza ammi faqad azani wanda diya cutar da kawuna ko baffana to ya cutar da ni fa innama amrul rajuli sinu abihi domin shi baffan mutum to sinu tsara ne ko sa'an uban shi ne kuma tsayin uban shi yake yanzu wannan hadisi ya tabbatar da falala ahlul baiti gaba ɗayan su banu hashim falala bata takaitu akan alul husaini kadai kamar yanda insha suke faɗa ba yanzu wannan hadisin jama'a da ire-iren su ne fa ƴan Shi'a suke kafa hujja amma akan Husaini kadai ko Aliyu kadai me yasa ba za su dauki wannan shi ma Abbas su dinga girmama shi ba gashi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wanda ya kaunace ku kuma kada wanda ya cutar min da baffana kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wanda ya cutar da Fatima yuzini ma yuziha to nan ma haka yace man aza ammi faqad azani kaga saboda zalunci da sarrai da kuma addini ne dama na ƙarya sai mutum ya dauki wani nassi ya rike ya kyale sauran kuma wa aswa min dalika yiman rassin mugu fasara wanda ya rike din a takeice wannan hadisi kuma ingantacce ne babu kura akan shi Tirmidhi da kanshi da rawaito ya inganta shi da cewa hadha hadisun hasanun sahihun cewa mene ya inganta na'am mugdaban an fusata shi ba mugdaban okay mugdaban nace mugdaban yana an fusata shi hadisi jama'a ya inganta Malal Albani Nasiruddin ya inganta wannan hadisin da wannan lafazin da kake jin shi a cikin silsilar sahiha amma waye yake ranta shi mutum ɗaya yayi magana fa inna ma mene shine wannan da yace da'ifun rawahu Tirmidhi wa huwa hadisu ziyadin ayda zidin aidan wada'afu al-albani ko rahimahullah illa qawluhu amrul rajuli sunu abi fa innahu fi sahih undur al-mishka was-sahiha to gaskiya ban san inda ya dauko wannan ba wannan zancen ba sai ne dauko shi ba a iya sani na hadisin ingantacce ne amma zan sake dubawa iya sani na Malal Albani Nasiruddin ya inganta wannan hadisi a iya sani na yana ishara ga shi da kanshi shi rawanta saman ku kallon magana da kyau amma Albani ya inganta ƙarshen ni kuma a iya sani na hadifin Albani yayi maganganu akan hanyoyin sa daga shi tabbatar da ingancin sa bazan iya tunan lambar bidabt a cikin sahiha ba amma abu juna ba shi kowa ya ji bincika ina ba ta mun gane na'am sai yace warawahu Ahmad fil Musnad mislu hadha min hadisi Isma'il ibn Abi Khalid an yazida Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisin da irin wannan isnadi a cikin Musnad din shi ta hanyar ainihin Isma'il dan Abi Khalid daga Yazid hadha wa rawahu aidan min hadis Jarir an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdullah ibn al-Harith an Abdul Muttalib ibn Rabi'a qala dakhala al-Abbas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna la nakhruju wa nara quraishan tatahaddas yace muna fitowa muga quraishawa suna fira fa idza ra'auna sakatu in sun ga mu sai su shiru fa ga diba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fushi wa darra irqin ko baina ainihi har zuffa ta fara fitowa tsakankanin idanun sa summa qala hay yana cewa wallahi la yadkhulu qalbu mri'in imanun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati na rantsi da Allah babu wani mutum wanda zai ainihin wato samu imani sai in ya kaunace ku saboda kusancin ku da ni wannan shi ma hadisi ne isnadin shi hasanun ne fi shawahid ban san me ya faɗa game da naku ba domin dai rikicin game da wancan mutumin ne mai suna Yazid dan Abi Ziyad wannan ya ce sahihi to kaji to ai kuma wannan lafazin da wancan daddaye ne ai duka riwaya ce guda Allah da shi kyauta idan ni na san na karanta kuma dan duk hadisan nan na kan bi su daya bayan daya musamman a cikin silsilar sahiha da da'ifa din nan saboda galibi mukan jingila da ingantawa Malam Albani saboda bai wanda muka san Allah ya mishi da kuma gurgudo yana da adalci wajen iya kharaja hadisai da kuma sanin ilimi galibi takhrijan nakan jingina da ainihin maganganun sa a iya sani na iya abin da ya fada game da wancan kenan wallahu ta'ala a'lam faqad kana yazid ibn abi ziyad faqad kana yazid ibn abi ziyad ana abdullah ibn al-harith inda yazid ibn abi ziyad ana abdullah ibn al-harith hadan al-hadithani yace waɗannan hadisai guda biyu suna nan a gun Yazid dan Abi Ziyad kamar yadda ka ji su sai mu kwana anan inda yake cewa ahaduhuma fi fadlil qabil ko mun sai mu tashi kai anan din insha Allah saboda lokaci ya riga ya kure wallahu ta'ala a'lam wa akramak wanne kenan bidabt أنا محمد بن عبد المطلب وانا ايري ديني دوانشان نبايا ديتي رواية ترمزي يساكي كاواتي رواية ودى دوانن تفصيل اندوغ وكسا شيني بي انغانتا با اما اصلا متن خلق الخلق فجعلني في خيرهم وانا يا انغانتا ان شاء الله شما حسن في الشواهد نعم توزام سورة انا كما يدى مكتش منا فاتن الله وبنجي يكرفا منا ايوك منا الخير يغافر تامنا زنبي الله وبنجي يسام داتي Allah ubangiji ya ji kan magabatanmu su Malam Albani muna musu addu'a alkhairi Allah ya gafarta musu da rahama da sauran iyayenmu da ƴan uwanmu da suka gabace mu Allah ka sa mu mu cika da imani ya Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta Najeriya ka kawo mana alkhairi ka tsare mu daga sharrorin bid'o'i da fasikanci da maguzanci da ainihin wato zalunci wanda suka kunno kai a ƙasar nan wannan makaranta ta Radi Salafiya muna addu'a Allah ubangiji ya tsare ta daga sharrin masharranta da hasadan mahasada Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa ta zarce yadda wanda ya sa ta ma ya tunani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi